a cikin abin da ya lazimci wanda ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga ladabi wannan abin da muka gabatar da shi a baya da falala ta sa da falala yin sallah a cikin wato masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yin sallah a masallacin nan na Makka da ambaton kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da ambaton mimbarin shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma falalar zama a cikin Madina da kuma Makka. Allah ta'ala ya faɗa la masjidu nusisa ala taqwi min awwal yawmin haqqu an taquma fi arwaytu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi wani masallaci ne wannan da Allah yake magana kansa sai ce masallaci na wannan na Madina wannan shine fadin Sa'id dan Musayyibi da Zaid dan Sabitu Allah ya kare yadda gare shi da Abdullah ibn Umara da kuma Malik dan Anas da wasu wayannan ya zo daga Abdullah ibn Abbas cewa masallacin Quba ke nufi Hisham dan Ahmad al-Waqashi ya zantar da mu da karatuna da ne a gunsa malami yayi shi kuma yace Usayn dan Muhammadin al-Hafiz ya mana hadisi shi kuma yace Abu Umar ya mana hadisi shine Ibn Abdul Barri shi kuma yace Abu Muhammad dan Abdul Mumin ya zantar mana shi kuma yace Abubakar dan Dasata ya mana hadisi shi kuma yace Abu Dawud sahibu sunan ya mana hadisi shi kuma yace Malam Musaddadu dan Musar Hadin ya mana hadisi shi kuma yace Sufyan ya mana hadisi daga Imam Az-Zuhri shi kuma daga Sa'id dan Musayyibin shi kuma daga Sayyidina Abu Hurairata Allah ya kare yadda gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa ba a nikaggari a yi tafiya sai zuwa masallatai guda uku masallaci mai alfarma na Makka da kuma masallaci na wannan na Madina da kuma masallaci mafi nisa shine na Baitul Maqdisi. Hajika hadisai sun gabatu a cikin yin salati da gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin shiga masallaci an karbo daga Abdullah dan Umara Allah ya kare yadda gare shi da to Abdullah dan Amr dan Asi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya shiga masallaci sai ya ce a'udhu billahi al'azimi wa biwajhihi al-karimi wa sultanihi al-qadimi minash shaitanir rajim. Imamu na Maliku Allah ya jin kai gare shi ya faɗa wata rana Sayyidina Umar dan Haddabi ya ji wani sauti a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ina ne wannan murya sai ya zo sai ya ce wane ne kai sai mutumin ya ce ni mutum ne daga garin Saqifa sai ku Sayyidina Umar ya ce da shi ya ce wallahi da tsakanin Makka da Madina kake da na yi maka ladabi hakika masallacinmu wannan ba a daga sauti a cikinsa. Muhammad dan Maslama ta ya faɗa bai kamata ga wani ya nufi wato masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga murya ba ko da wani abu na cutarwa wajibi ne a tsarkake masallacin annabi a bisa dukkan abin da yake abin ki. Al-Qadi Abul Fadl ya faɗa Al-Qadi Isma'ilu shine ya kaito wannan duka daga cikin mawsu'ul littafin sa a cikin babin farar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma su kuma malamai dukkanin su sun hadu cewa sauran hukuncin masallaci shine wannan hukunci. Al-Qadi Isma'ilu ya faɗa wato Muhammad dan Maslama ya faɗa an karanta a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayyana murya afsa mai sallah a cikin abin da zai cudanya masa sallah wannan kuma wato daga murya baya daga cikin abin da zake banci masallaci an karanta wato daga murya da yin taudayin talbiya a masallate na jama'a ma in banda a masallaci mai alfarma na makka da masallacin mu wannan sayyidina abu hurairah ya fada daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ji sallah a cikin masallaci na wannan ya fi da ai sallah dubu a cikin wani masallacin ba shi ba in ba masallaci mai alfarma ba na makka alqazi abul fadl ya fada malamai sun kara wa juna sani a cikin ma'anar wannan togaciya afsa sabanin nan nasu afsa fifiko da yake tsakanin makka da madina imamu na maliku ya tafi a ruwayan nan ta malam ashabu gare shi malam dan nafi'u ma ya faɗi wannan magana mabiyin imamu na maliku da kuma jama'a mabiyin imamu na maliku yazo a cewa ma'anar shi wannan hadisi cewa sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafi fiye da yin sallah a cikin sauran masallatai da lada dubu sai masallaci mai alfarma yin sallah a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi fiye da yin sallah a cikin masallacin makka amma bai kai dubu ba sun kaba hujja da abin da aka rawaito daga sayyidina Umar dan Haddabi Allah ya kare yadda gare shi yace sallah a cikin masallaci mai alfarma shi yafi alkhairi daga sallah 100 a cikin wannan sa saboda sai farallan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta zo da cewa tana da lada 900 amma afsa wani masallacin makka kuwa da sadda ta bibice da sallah 1000 kaga wannan abin ginawa ne afsa bibi ta madina akan makka irin dai da magabatar da shi a baya bibi ta madina akan makka fadin sayyidina Umar dan Haddabu ne da imamu na maliku da yawayawan malaman madina amma mutanen makka sun tafi da mutanen kufa izuwa bibi ta makka akan madina shi kuma wannan magana ta malam Hada'u da ibn Wahabin da malam dan Habibu daga cikin mabiya imamu na maliku baji ma ya kaito wannan magana daga imamu Shafi'i sai suka dauki wannan togo a cikin hadisin da ya gabata a bisa zahirin sa cewa yin sallah a masallaci mai alfarma yafi sun kaba hujja da hadisin nan na Abdullahi dan Zubairu daga annabi sallallahu alaihi wasallama da misalin hadisin nan na Abi Hurairah a cikin ruwaya ta sa annabi ya ce sallah a masallaci mai alfarma yafi fiye da sallah a masallaci na wannan da ladan sallah 100 malam Katalatu dan da Amatu ya rawaito misalin wannan sai fa da sallah a masallaci mai alfarma ta zama a bisa wannan a bisa sallah ne a cikin sauran masallatai da lada wato mi'at alfin dubu 100 amma babu sabani cewa bugiran kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine mabibicin bugugguwan kasa baki daya alqazi abul walid albaji ya fada wannan da hadisin nan yake hukuntawa shine saba hukuncin nan na masallacin makka da sauran masallatai amma ba a san hukuncin ta ba tare da masallacin Madina Imamu Dahawi Al-Hanafi ya tafi zuwa wannan bibitawar kadai dai ya tabbata ne a sallar farilla amma Malam Mudarrib ya tafi daga cikin mabiya Imamu na Maliku zuwa cewa wannan anafila ma haka yake tsala yake cewa ai yin juma'a a masallacin Madina ya fi kai wato juma'a a masallacin makka ko kuma aka sawa kai ramadanu ma wasu azumin ramadanu shi ya fi ramadana a cikin ɗaya garin a garin zaki sana'ani ya faɗa a cikin bibita watan Ramadana ka yi shi a cikin Madina da wannanta ya kawo wani hadisi a tarnin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada tsakanin baiti gidana da munbarina dausayi ne daga dausayin aljanna misalin wannan ya zo daga sayyidina Abi Hurairata da Abu Sa'id al-Khudri suka kara su biyan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce munbarina yana kan tafkina ya zo a cikin wani hadisin daban annabi ya ce munbarina yana kan tudu daga tuddan nan na aljanna Imam at-Tabari ya fada ya ce a cikin wannan akwai ma'ana guda biyu na farkon su cewa abin da ake nufi da daki a nan shine gidakin da annabi yake zaune cikin sa a bisa zahiri bayyana hu tare da cewa an rawaito da abin da ya bayyana haka annabi ya ce tsakanin daki na da munbari na magana ta biyu cewa daki a nan wajen daki na wato hakika shine kabari wannan shine fadin nan na Zaid dan Aslama a cikin wannan hadisin irin yadda aka rawaito a muwadda annabi ya ce ma baina kabari wa munbari tsakanin kabari na da munbari na Imam at-Tabari ya ce to idan dama kabarin sa ya zama to a cikin gidansa ne to ai kaga ma'anonin ruwayoyin sun hadu sai ya zama babu wani sabani a cikin su domin dai kabarin nasa yana cikin daki nasa shi kuma dakin a cikin gidansa yake amma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake kaga munbari na yana kan tafki na aka ce yana iya daukan fassara cewa munbarin sa ne hakikanin munbarin sa wanda yake a nan duniya wannan magana shine yake bayyana magana ta biyu idan mun tu ala lillahi wato yana zuwa munbari hunaka cananka magana ta uku cewa nufin munbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma halarta nan gare shi da lazumtar nan na ayyuka na gari yana sa a tisgewa a sharuwa a tafkin annabi yana kuma wajautar da shaminu gare shi Abul Walid al-Baji ne ya faɗi wannan yace kaga faɗin sa yace dausayi ne daga dausayin aljanna yana iya daukan ma'anoni guda biyu magana ta farko cewa ya cancanci haka sannan kuma yin addu'a da yin sallah a cikin masallacin manzon Allah ya cancanci wannan nan kaza daga rada irin yadda aka faɗa cewa ita aljanna tana daga cikin wato zilal sufi inwar ta kubba magana ta biyu cewa wannan guri dai tayu Allah ya cire shi sai ya zamanto wannan gurin a cikin aljanna yake bi ainiha wannan da ainihin sa Dawudi ne ya faɗi wannan wannan ana faɗar darajojin Madina ne akan Makka dama kuma shine abin da yake abin gabatarwa shi sa mai lawali yake cewa wal madinatu afdalu summa makkatu yawa Madina tafi Makka to mai bin Madina daraja shine Makka yawa to kuma amma duk wannan sabanin da ake yi guraren kawai ake sabani akai Maliku ya ce Madina tafi Shafi ya ce Makka tafi amma iya guraren amma an yi ittifaki inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kunci yafi ko ina yafi wato duk shine afdal bilaikal ardi abinda Imam Malikali ya rifa da ke rin duk ƙasa ba inda kai wannan gurin yau sannan kuma wasu malamai suka ce ai ba ma ƙasa ba har sama har al'arshi ke kai wannan gurin ba inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kunce ba to ba wani guri mai daraja wanda yake wannan gurin daraja Abdullahi dan Umar ya rawaito da wasu jama'u daga cikin sahabbai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin Madina yace ba wanda zai yi hakuri afsa wala wai hatsarinta wa shiddata da wannan mashashara ta Madina ahadun ba wanda zai hakuri da wannan illa kuntu lahu shahida ba ce na zaman to shahidi gare shi au shafi'an ko mai ceto yau mulki yawta ran alkiyama to banda a Madina ba ai wannan magana ba eh ba a ce in mutun ya fita daga Makka to Makka ta fi alheri gare shi ba amma Madina ko annabi ya ce wal madinatu khairul lahum gashi nan ma yanzu ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wanda ya dauki kayan sa zai fita ya bar Madina sai ya ce ai Madina ta fi alheri gare su da sun san haka annabi ya faɗa
yace ita fa Madina kamar zigazigi take tana kore munananta tana tace zazzarka tsarkakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ba wanda zai fita daga cikin Madina yana mai kwadayi an ha yana mai ki ga barin Madina baya san Madina eh illa face Allah ya canja wa Madina abun da ya fi shi an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya fada wanda ya rasu a cikin daya daga cikin haramai guda biyu ko Makka ko Madina wannan wani hada falsafa ne baki daya ya je aikin haji ne ko ko ya je umara to Allah zai taje ranar alkiyama babu hisabi gare shi babu kuma azaba gare shi yabo a cikin wani tafarkin daban za a tashi shi ranar alkiyama daga cikin amintattu an kabo daga Abdullahi dan Umara Annabi ya ce wanda duk ya soye muta a Madina to ya muta a cikin Madina domin ni zan yi ceto ga duk wanda ya rasu a cikin Madina Allah ka ba yau ma can albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ubangiji madaukakin sarki ya fada inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi bakkata mubarakan wa hudal lil-alamin ai zuwa karshen ayatu to shashin malaman tafsiri suka ce aminan minan nari wato a man wa man dakhalahu kana amina kenan ayat gaba ko fi ayatin bayyanatin maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina to ma'ana kana amina wanda duk ya shige shi ya zamanto aminan minan nari abin ta ce gaba da shiga wuta wakila aka ce wanda ya fara da abin farawa a wajen harami ya dawo zuwa ga haramin Makka a cikin zamanin jahiliya to kana ya amana mai tsalibi sai zamanto ya amince daga nema to wannan misalin fadin sa ne da yace wa iz'alna albayta masabatan lin-nas wa amna amsa fadin wasu daga cikin malaman an gaito cewa wasu mutane sun zo wajen sa'adun al-khawlani a wani guri da ake kiran sa mustaniri sai suka sanar da shi cewa kabilar kuta mata sun kashe wani mutum sannan kuma sun kunna wuta a kansa tsayin dare ba ta yi komai a kansa ba sai wannan mutumin ya wanzu wato jikinsa ya yi fari faƙala sai ya ce sai da ta yi ya yi aikin hajji sau uku ne suka ce ƙwarai ku ya yi aikin hajji sau uku sai ku ya ce ai ku an mantar da ni cewa duk wanda ya yi aikin haji haji ɗaya to ya ba da farillar da Allah ya ɗora masa wanda kuma ya yi aikin haji na biyu ya ba ubangijinsa bashi wanda kuma ya yi aikin haji na uku to Allah zai haramta gashinsa da kuma fatarsa daga barin wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya duba zuwa ga Ka'aba ala sai ya ce maraba da ke wannan ɗaki mamakin girmanki mamakin girman alfarmaki ya bu a cikin wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama babu daya da zai zo ya roki Allah ta'ala a wajen rukunul aswadi wajen hadrul aswadi face Allah ya karba masa ya amsa masa to haka nan ma wajen indaran nan rahama an kabo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya ce wanda ya salla a baya wato a bayan maqam Ibrahim raka'a biyu za a gabarta masa abin da ya gabata na daga zinubansa da abin da ya jinkirta sannan za a tashi ranar alkiyama yana cikin amintattu al-faqihul qadhi ya fada abul fadli yace na karanta amsa al-qadi al-hafiz Abu Ali shi kuma yace Abu Abbas al-Uzri ya mana hadisi shi kuma yace Abu Usama ta Muhammad dan Ahmad al-Harawi ya mana hadisi shi kuma yace Al-Hasan dan Rashid ya mana hadisi shi kuma yace Naji Abu Al-Hasani shine Muhammad dan Hasani dan Rashidin shi kuma yace Naji Abu Bakar wanda shine Muhammad dan Idrisa shi kuma yace Naji Humaidi shi kuma yace Naji Sufyan dan Uyainata yace Naji Amr dan Dinari yana cewa Naji Abdullahi bin Abbas yana cewa yace Naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yace babu ɗaya da zai yi addu'a a wannan guri da ake kiransa multazam Fatiha an amsa masa shi multazam shine gurin da yake tsakanin ɗakin Allah da Hajarul Aswad daga kofar ɗakin wannan kofar da kuma inda Hajarul Aswad yake a gefen to a tsakani anan multazam yake eh ana zuwa a rungume shi sai a roki Allah in aka roki Allah sai Allah ya amsa ataki eh wannan mujarrabi ne eh irin yadda wato a gaban manzo Allah idan kai addu'a mujarraba ce to nan ma idan ka kai addu'a ita ma mujarraba ce eh in kai za ka samu addu'a kai dai wani bawan Allah ya zo gurin eh yago wani ya matsi yana ta addu'a to shi wato ya matsi mutumin nan ya kauce shi ya samu damar shiga to sai ga ya kaucewa sai kasa kudin sai ji abin da yake cewa Allah ina roƙonka ka bani riyal dubu Allah ka bani riyal dubu Allah ka kusa ci a ko kai riyal dubu ne da meka sai irgo aljihusa sai irgo riyal dubu sai bashi ji to kai gashi gafara eh ni ba nan ba ni gurin zan yi ta addu'a eh kaga Allah ya biya masa bukatar sa take eh to so haka guri ne wanda in ka roki Allah kai sai Allah yana amsawa babu shakka Abdullahi bin Abbas ya fada ni ma yace wallahi ban taba roƙon wani ba wannan guri na multazam ba tunda naji wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Fatiha an amsa min wannan addu'a al'amr dan dinarin ya fada ni kuma bar roƙi Allah ta'ala da wani ba wannan bugire multazam ba tunda naji wannan daga Abdullahi bin Abbas Fatiha an amsa min abin da na roƙa Sufyanu Sauriyu ya fada ko Sufyan dan wuya yace ya ce ni ma ban taba roƙon Allah ta'ala da wani abu ba a wannan multazam tunda naji wannan magana daga Amr dan dinarin Fatiha an amsa min abin da na roƙa Malam Humaydi ya fada yace ni ma ban taba roƙon Allah ta'ala da wani abu ba a wannan bige tunda naji wannan magana daga Sufyan dan wuya yace Fatiha an amsa min Muhammad dan Idris Shafi'i yace ni ma ban taba roƙon Allah ta'ala da wani abu ba wannan guri mai suna multazam cin da zuwan nan magana daga Malam Humaydi Fatiha an amsa min Abul Hasan ya faɗa Muhammad dan Hasani ni ma ban taba roƙon Allah ta'ala da wani abu ba a wannan guri mai suna multazam cin da zuwan nan magana daga Muhammad dan Idrisa Ash-Shafi'i Fatiha an amsa min Abu Usamata ya faɗa ita to anan wajen eh wato ita anan wajen ban ke tana cewa Hassan dan Rashiku ya faɗo na ba anan wajen ba eh kaga anan wajen sai tasalsulin sai yanki eh dama hadisi musassali shine a kawo wata sifa ya zama to wannan sifar kuma ta bi sauran marawaitan baki daya to kaga nan duka sun an kowa yana cewa na roƙa an amsa na roƙa an amsa to sai nan wajen kuma sai ba ban ke tana cewa Hassan dan Rashiku ya faɗo wannan magana ba amma ni ban taba roƙon Allah ta'ala da wani abu ba a wannan bigire multazam tunda naji wannan magana daga Hassan dan Rashiqin Fatiha an amsa min daga lamarin duniya na gani yace kuma ina kaunar zaman to an amsa min daga lamarin nan na lahira Malam Uzuri ya faɗa ni ma ban taba roƙon Allah ta'ala da wani abu ba a wannan guri multazam tunda naji wannan magana daga Babu Abi Usamata Fatiha an amsa min Abu Aliyu ya ce ni ma hajiga na roƙi Allah ta'ala a wannan bigire a wannan bigire da abubuwa masu yawa an amsa min shashinta kuma ina kauna daga cikin yarwar fallan Allah ya amsa min abin da ya rage Alƙadi Abul Fazali ya faɗa to a lokacin Alƙadi bai je maka ba eh shi yasa bai faɗa ba shi ma da ya faɗa nasa kuwa eh yace mun ambaci wato mun faɗi wani danki daga wannan wato fa'ida a cikin wannan fasali ko da ba ta cikin babin wato anan an kawo bambanci tsakanin Makka da Madina kuma duk kowanne an faɗi girman sa da darajar sa to amma alƙali ce mun dan faɗo sa dan danki a ciki ba bayani muke cewa mun yi fasali na bambanci da yake tsakanin Makka da Madina ba amma ai ko ba komai mu dai malaka da mun sani cewa Madina ta fi yawwa kuma wato akwai iradi da yawa malami sun yi maganganu da yawa akai eh domin daga cikin dalilan malikawa cewa Madina ta fi ai ita Madina annabi ne mata addu'a ita kuma Makka annabi Ibrahim ne mata addu'a kaga shattana ma bayyana da'iyeni masu addu'a nan guda biyu daban-daban ne. Sannan shi annabi Ibrahim daga dalili na biyu kuma addu'a ɗaya wa Makka. Shi kuma Allah ta ce kaninka abin da kai wa Makka zuwa Madina. Shi sa zaka har yanzu kowa ya san bambancin Makka da Madina. Za ka ga nutsuwar su ma daban ce. Samun nutsuwa kai kanka ka shiga cikin garuruwan za ka ga daban-daban ne. Hatta abin hawa guje-gujen da ake za ka ga an tsaki a Madina ba kamar Makka ba. Sannan kuma ila yau a ita Makka idan kai laifi akwai kafara. Amma Madina fa ba kafara. Sai wasu ka tuka ga anan wajen Makka ta fike ne domin ita akwai kafara. Sai ka ce a ba ayan nan ba anan ashe gane cewa fifiko ba. Domin yanzu ai kowa ya san rantsuwa akwai yamina daga Musa. Akwai kuma rantsuwa wadda ake mata kafara. Ita wadda ake kafara ita ce wadda zaka ce wallahi sai nayi abu kaza. Ko wallahi ba zan yi abu kaza ba. Sai kai ko sai ka ƙi. To wannan kafara ta kama ka. Ka ce wallahi sai na shiga gidan sarki yau. Yau din nan kafara ta ba zan shiga gidan sarki. Ka bi duk kofofin da ka bi sai fada suka bari ba hanyar shiga. To sai da rana ta fadi kuwa. To kaga kafara ta kama ka. Saboda ka ce za ka yi ba kai ba. To wannan kafara ta kama ka. Amma idan mutum ya yi rantsuwa akan ƙarya ya san ƙarya yake. To wannan sunanta yaminul gamusi. Allati tagamisu sahibiha fil nar. Kaga anan wajen ita wannan yaminul gamusi ba a buƙatar kafara ka. Amma waccan ta da kace sai kai ba kai ba to kafara ta kama ka. Amma wannan ko yaminul gamusi ba a buƙatar kafara saboda girmanta. To shi sa Madina ma ba a sa mata kafara ba. Makka sai aka sa mata kafara amma Madina babu kafara. Sannan har ila yau annabi ya faɗa cewa ba wanda zai yi hakuri a tsananinta da mashara ta Madina. Face Allah ta'ala ya manzala ya ce sai na zama toshi mai cito gare shi sannan kuma mai shida gare shi na alkiyama. Sannan kan manta annabi ya ce Allahumma habib ilayna almadinata ka hubbina makkata aw ashadda. Allah ka so yadda mu Madina irin yadda muka so Makka ko ma fiye da haka. Sannan ita Madina tana da miza cewa azzalimai ba sa shigar ta ko sun shiga dan lokaci za a ba su za su fita ba za su iya jure mata ba. Sannan a cikin Madina akwai wani guri aljanna ne. Wannan rauza da ake magana kanta aljanna ce. In ka shige ta in kai rantsuwa ka shiga aljanna a duniya ba ka da kafara da rana domin ka cikin aljanna kamar da Annabi faɗa. Sannan ita ma Madina ta tattaro jikin Annabi Muhammadu banda ita ba wani gari ne samu wannan abu. Shi yasa lokacin da sahabbai na Madina suka ga an ba ƴan Makka da yawa suka ce ya Rasulullah ya ka ba su sai ce ba ku yi hakuri a ba su mana tunda ku da ni zan ku koma garin ku. Ainihin naku ne almahaya mahayakum wal matan watakum. Rayuwar taruka ku ce rosuwan mata ku ce. Ma'ana idan na rasu ma ba za a dauke ni a kaina Makka ba a Madina za a binne ni. Sannan lokacin da manzo Allah zai fitar daga cikin Makka an ce a ya juya ya kalle ce ya yi kuka saboda yana son Makka. Sai ce Allahumma innaka akhrajtani min baladin uhibbu. Allah ka fitar da ni daga cikin garin da nake so. Allah ka shigar da ni garin da kake so. Saboda sai Allah ya shiryar da manzo Allah zuwa garin Madina. Sannan a malamai sun faɗa hatta daga cikin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa cewar wato wannan gurin da Annabi yake kwanci ya fi al-arshi daraja. Kaga tun anan ma sai aqidar wahabiyyanci ta faɗi. Domin ai hukumul zarfi hukumul mazrufi. Hukuncin zarfi hukuncin wanda ke cikin sa. To idan Allah akan al-arshi yake yadda suke faɗa to ai kaga ya kamata ya zama nan ne ifi daraja fiye da inda Annabi yake kwanci. To amma da yake ba haka bane ba. Sai suka tabbatar da cewa makwancin manzon Allah ya fi hala shi. Allah ya ba mu albarkacin su. Amin. Ice ko da ba ta cikin wannan babi sauta ta ta'allaka da masalan da yake gabanin sa kwadayi guda saboda kwadayi a bisa cikar wannan fa'ida. Ubangiji shine mai gamdakatar Allah imana da rahamarsa ismi na uku a cikin abin da yake wajaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da yake koruwa a cikin hakkin Annabi da abin da yake halatta gare shi. Fa yanzu a fara shafa jama'a yanzu a fara shafa domin dama duk abin da aka yi a baya shimfiɗa alƙali yake yi yana shimfiɗa ne domin ya kira littafin sa da ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa. To wannan huquqil mustafa yanzu a fara faɗin su za a yi bayanin me ma'anar huquqil mustafa. Yanzu a fara ashifa ita ma kuma sai an fara mata shimfiɗa tukunna amma can duka wato muqaddima aka. Amin. Domin a cikin nan za mu ji abubuwan da yake faruwa na hukunci na duk wanda ya taɓa sha'anin manzon Allah. yawa da kuma irin yadda malamai na musulunci suka wato babbace akan harka ta manzon Allah kada mutun yayi motsi kada mutun yace zai yi wani abu ko kaka a sha'anin shugaban halitta dole kai ladabi irin yadda sahabban manzon Allah suka ladabi yawa mun sani cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hawan jaki da ya hau jakin nan ya bi hucewa ta wani guri kawai sai Abdullahi dan Ubay dan Salul a lokacin munafinta nasa ya fito fili ya bayyana ya bi hucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka da kan wannan jaki a aida idan annabi ya hau dabba to in tana jin kashi ko boli ba za ta ba sai bayan manzo Allah ya sauka to manzo Allah bayan ya sauka sai wannan jaki sai iboli wace shi Abdullahi dan Ubay nan sai ya rufe hancinsa to da ya rufe hancinsa jama'a mu kallon abin da kyau a gurin sai ɗaya daga cikin muhajirun ya kalle shi ya gaya masa bakan magana ce wallahi labawul himarihi afdalu minka jakin wato bawulin jakin annabi ya fi ka kai dan mu gane duk wani abu na manzon Allah inda yake ni annabi ne to fa idan ka taba shi ba kai ba wata rahama Allah ka zama madrudi min rahmatillahi domin zabi Allah dan Ubay dan Salul aida a ce wani abu zai sa ki samu rahama Allah bayan wannan abubuwa da iwa manzon Allah aida an masa saboda lokacin da ya rasu ba annabi ya dauko rigarsa ta jikinsa ba taguwarsa ya bashi ya sa an sa masa yana ka ina mace annabi ya an fito da shi ya shashshafe jikinsa dan ya samu albarka amma wallahi ina Allah ya ce karshe ma Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan jama'a mu kalla yanzu a wancan karatun da baya da makaranta ai mun kawo fadin Allah afallahu anka lima azinta lahu kaga sai Allah ya fara gabatar da afallahu anka lima azinta lahu amma da yazo haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo afallahu ba sam sai Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum fasiquna gashi da sallah yana komai amma da yake ya tafi mutuncin manzon Allah to Allah ya bashi ba saboda haka innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum fasiquna saboda haka kada mutum yayi tunanin wai zai iya fadar wata magana haƙin manzon Allah ya zama to ya tsira wallahi ko ya tsira a duniya to ya sani kabari na jiran sa lahira na jiran sa domin Allah bai taba kyale masu taba mutuncin manzon Allah ya kyale su ba yanzu abinda ya faru a Bauchi din nan wannan wani mutum wanda kai da ka kalle shi ba sifa sama sifa ta munanan mutane ba mutumin arziki bane ba yake fadan maganganu dama kuma ya saba yanzu ko a maulidin manzon Allah din nan sai da ya bakanta musulmai ne ya fadan maganganu bakaki akan maulidin manzon Allah baya la'akari in an ce annabi kaza na annabi to in zaka yi magana ko ma wani abin daban ai ya ishe mu abin da ya faru da Abu Jahil ba a taba samun fir'auna a al'umma manzo Allah ba irin Abu Jahil amma mai manzo Allah ce lokacin da Ikrima ya zo yace sayatikum ikrimatu musliman fala tasubu abahu inji manzo Allah yace Ikrima zai zo muku yana musulmi kuka zage babansa to ashe idan har za a iya saurarawa Abu Jahil saboda musuluncin ɗansa Ikrima to ashe ya kamata kai mumini in dai muminin gaske ne duk wani abu da aka ce na Annabi Muhammad ne to koda kai baka ra'ayinsa to in shiru da bashinka in dai dan halaka ne kai a cikin addinin musulunci amma a ce baka da karan bara sai Annabi Muhammad da an yi magana sai ka ce Annabi Muhammad to yanzu irin wannan zance ya dauko wai cin mutum da ma ka san galibi ba Allah ya faɗa ba man azali waliyin faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina to ya sani zamu shirye gaba da shi zamu shirye yaki da shi inji Allah to irin wannan ne ya dauko waliyan Allah ya zage su dama kullun cikin cin mutuncin waliyan Allah ba irin yan shi wallahi Bauchi ba irin abin da baya gaya masa gashi a garin su ra'sul jarima yake kiran sa shine shugaban barna shugaban masu barna a cikin duniya baki dan na farko ya haifa har da shi wallahi Bauchi ta haifi uban wannan mutum amma abin takeici da abin ban mamaki waye zauna mutumin nan ina da jikoki da ƴaƴa da komai babban mutum ne kuma yana da ikon da in yace ai maka wani abu za a yi maka amma tunda shi ka taba bai ma san da kai wa duniya amma kuma sai abin ya zarce tafi kan Annabi Muhammad ai ya kamata mutane su yi kansu gaman dani to shi ne irin abin da ya faɗa shi baya neman taimakon shehu Ibrahim baya neman taimakon shehu Tijani baya neman taimakon Sayyid Al-Qadir sai kuma ce baya neman taimakon sai ya sa sunan Annabi Muhammad a gurin to anan wajen mutane wasu sun tafi abin mamaki wasu daga cikin yaransa ko irin su wanda suke da alaka da shi sai suka tafi da cewa wai ai wannan magana ai magana ce ta istigasa ko magana ce ta isti'ana ai idan sa anta fasta'in billah wannan ba ita bace kwata 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 yanzu ka auna yau a ce ga wani babba a cikin unguwa babban mutum ne kawai sai ka zo ana ce ma sai wane bana neman taimakon ka don Allah abin arziki ya ga masa babban mutum a unguwa kawai wane ni bana neman taimakon ka babu shakka wannan ya rena shi to jama'a mu auna idan muna karanta tarihin sahabban manzon Allah idan muna karanta abin da sahabbai suka ga wato wasu daga cikin su suka yi intiqami ga wanda ya ga wa annabi magana misali ko kamar misalin Khalid dan Walid Khalid dan Walid ai akwai Maliku dan Nuwaira ko Maliku dan Nuwairata me ya faɗa haƙin manzon Allah cha yace wato lokacin da annabi lokacin da Khalid ya je gurin sa yace ka zaka sai ce bazan bayar ba yace in baka bayar ba zan sare ma kai sai ce masa a haka za amarukum sahibukum haka abokin ku ya umarce ku yana nufin annabi Muhammad sai ce annabi kace ga ya sahibukum yace wallahi in ka kara faɗa wannan magana sai sare ma kai ya ku kara maimaitawa ai yana kara maimaitawa bai wata ba bai zo ya tambaye sai na Abubakar ba bai ce komai ba sai sare ma kai saboda ba za a ga ya annabi Muhammad wannan magana ba to me ya zata mu jama'a yau da za a ce Khalid dan Walid irin sai bayyana yaji ana ga yawa annabi irin abin da ake ga masa yanzu to irin wayannan al'amuran dole sai mutane sun wa kansu ya mun dai saboda ka babu shakka wanda ya ga yawa annabi Muhammad magana abin da muka karanta a cikin safin ashfa shine da kowanne irin magana jirwaye da kamar ka ga manzon Allah a'a magana kai mai harshen damu a haƙin annabi to ba wata magana kisa ce kawai saboda ka duk wanda irin wannan magana ya tabbatar sakin harshe ne ga manzon Allah domin wasu kaman sha maimaitawa wasu sai wasu sun zagi a shari'a za a ce mutum ya yi zagi ba haka ba ne haƙƙin manzo Allah ya fi tafin wannan shi yanzu Maliku dan Nuwaira a shari'a ka ga shi ba shari'a ake magana ba abinda ake magana ka faɗi wata magana ta susan ladabi da cutarwa ga manzon Allah ko ya take kisa ne akan mutum saboda haka muna yi wa shi gwamnan Bauchi wato godiya Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya sa abinda aka sa a gaba ya zama ya tabbata domin kin yadda ake zama da Abdul Jabbar a garin Kano to ana nan ana shirin a cikin satin nan za a zama da shi gobe ne ba ko gobe za a zama da shi idan Allah to muna roƙon Allah Allah ya ba mu sabaci domin rundunar annabi Muhammad ce da rundunar makiya annabi Muhammad za a zauna abin takeici shine wai sai ka samu wasu mutane wai suna magana a'a ai wannan isti'ana ce a'a wannan istighasa ce wallahi ba ita bace ba ba magana ai mun sani akwai sabani tsakanin izala da riga ko mun sani tsakanin sufanci da wahabiyanci akwai sabani mu muna istigasa da manzon Allah su ku ba sa yi mu muna tausayi manzon Allah su ku ba sa yi to ba wannan magana muke ba cewar kowa ne wannan magana an ci zarafin annabi Muhammad saboda hukuncinta hukuncin kisa ne kai tsaye ba wata magana saboda muna roƙon Allah wannan gwamna na Bauchi Allah ya dafa masa kuma Allah ya tsaye musu zama an samu sadadi an tabbatar da hukuncin wannan shaydani ta yadda ba za a sake samun wani shaydanin ya sake bayyana ya sake ga annabi Muhammad magana ba Allah ka faranta mana rai ka faranta wa musulmai rai da hukunta irin wayannan mutane da datse bakin su baki daya albarkatun annabi Muhammad
amin
to Imam Al-Ghazali yace wannan babi ne da zai magana akan abin da yake ya wajibu ga manzon Allah da abin da ya koru a haƙƙin annabi ko kuwa abin da yake halatta gare shi da irin abin da yake hanuwa ko kuwa abin da yake inganta daga halaye na mutuntaka mun sani fa jama'a Imamu Khalil a cikin mursal da ya kawo babu ridda ai yayi wata magana cewar wanda ya saki harshe ga annabi Muhammad da kowanne irin lafazin ya aibata manzon Allah jirwaye da kamar wanka a magana magana ce mai harshen damo in dai yayi to ba wata magana hukuncin nan sai an masa sai yake cewa walau zahara annahu lam yurid zammahu ko ya bayyana bai nufin zargin annabi Muhammad ba sai ce li jahalin aw sukurin aw tahawurin ko da akwai wayannan abubuwan sai an kashe mutum ma'ana jahilci ba uzuri bane a haƙƙin manzon Allah maye ba uzuri bane a haƙƙin annabi Muhammad barantana kuma tahawur mutun ya haure ya kutsa abinda ba shi a cikin sa saboda duk wannan abubuwan su muke fatan Allah ya tabbatar mana da ya zama an katse bakin duk mai magana a haƙin manzon Allah Allah kuma ya sa duk wannan duk wato shugabanni su dauki irin wannan tsarin duk wanda yayi magana a haƙin manzon Allah to a gayyace shi a tara masa malamai kuma alhamdulillah malaman nan daga kowane bangare akwai malaman izala wanda su ma ba su yadda ba sun yadda cin mutunci ne ga manzon Allah wannan akwai malaman dariqa tijaniya akwai malaman dariqa gadariya duk da su zo ai wannan zaman muna fatan Allah ya bawa wato rundunar annabi Muhammad nasara
amin amin
yace yar wanda za a raba ya zuwa gare shi Allah ta'ala ya fada
وما محمد الا رسول قد خلى من قبله الرسل افهم متى او قتل هاي زوا كشن ايه
ubangiji malaikin sarki ya fada
mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khala min qablihi ar-rusul wa ummu siddiqatun kana yaqulan ad-dam Allah ta'ala ya fada وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون بالاسواق الله تعالى يا فدا ولنما انا بشر مثلكم يوحي الي هاي زوا كرشن ايه تو كاجا انو محمد صلى الله عليه وسلم da sauran annabawa daga cikin mutane suke wanda an aiko su zuwa mutane idan ba dan haka ba da mutane ba su samu damar miƙeƙeniya da su ba ba za su iya karɓa da gurin su ba da ba za su iya magana da su ba Allah ta'ala ya faɗa walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula ai da bai kasance ba sai a cikin suran nan na mutane wayannan da cewa to cuɗanya da su zai zamanto ya makara gare su domin ba za ku iya gogayya da mala'ika ba ba za ku iya zance da mala'ika ba ba za ku iya ganin mala'ika ba idan ya zance a kan sura ta sa Allah ta'ala ya fada qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula ai ba zai yi ba a cikin sunnar Allah yayi ko mala'ika sai ga wanda yake a cikin jinsin sa ko ga wanda Allah ta'ala yake bance shi ya kuma zabe shi ya kuma karfafe shi afsa gogayya da wannan mala'ika kamar annabawa da manzanni to kaga su annabawa da manzanni tsaya da mutun Allah ya tabbata gare su sune tsananninka tsakanin Allah da halittunsa suna isan musu da umarnin Allah da abin da Allah ya hana da alƙawarinsa na rahama da narkonsa na azaba suna kuma sanar da su irin abin nan da lam ya'lamu ba san shi ba na daga lamarinsa da kuma halitta ta sa da daukar sa da sarauta ta sa da tsarin mulkin sa da sarauta ta sa kaga zahirin annabawa da dukkunansu da ginin da Allah ya musu ta sifantu da sifan nan na mutane abin da yake aukuwa akan mutane shi ne yake aukuwa akan su na daga bajere-bajere da rashin lafiya da ƙaura da ƙarewa ta duniya da kuma alamun nan na mutuntaka amma rawukan annabawa da baɗininsu ta sifantu da mafi ɗaukaka daga sifan nan na mutane tara ta yiwu da jama'a maɗaukaka ta yi kamanceceniya da sifan nan ta mala'iku kubatacciya ce daga taccen jawa da aibobi wato gajiyawa ta mutuntaka babu tana raskarsu ko ko raunin mutuntaka domin da baɗininsu ya kasance ta keɓantu lil bashariyyati ga mutuntaka kamar yadda zahirinsu yake ai da ba su samu damar ruko ba daga mala'iku da ba su samu damar ganin mala'ikun ba da ba su samu damar zance da su ba da ba su samu zaman mukhallatu wato kake ban ci kwa da su ba kamar da wannan su ba zai iya ba daga cikin mutane da dukkunan su ya garance da zahirin su ta zaman ta mai sufantuwa da sufufin nan na mala'iku da kuma sabanin sufan nan na mutane da mutane ba su samu ikon da wanda aka aiko zuwa gare su da ba su samu damar muhallan su dan yare su ba irin yadda ya gabata daga madan Allah ta'ala sai aka sanya su a jihar nan ta dukkuna da zahirin su suna tare da mutane amma kuma daga jihar rawuka da bazin lamarin su suna tare da mala'iku irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da na kamance mai rukun badadi daga cikin al'umma ta ai da na riƙe sai da Abubakar ya zaman to badadi sai dai yan wantakan nan na musulunci ya isa sai dai abokinku badadin Ar-Rahman Ubangiji ne irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idaniyata tana rantsawa amma zuciyata babu tana bacci manzon Allah ya faɗa annabi ya ce ni ba irin ku bane ni ina zamantowa Ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni saboda ba dinan lamarin annabawa tsarka ce daga barin aibobi abu tsarkakewa ce daga tauye-tauye da illoli imam al-qali ce wannan jumla ce ba za a iya suwa da abin da tattaro ba wato kullu zihimmatin duk abotin himma ba zai iya suwa da abin da tattaro ba bar dai yawan malamai suna buƙatuwa zuwa a shimfiɗa zance a rarrabe abu sabon da za mu zo da shi bayan wannan a cikin babobi guda biyu da taimakon Allah ta'ala Ubangiji ya isan mana madallan abin dogaro albabul awwal babi na farko a cikin abin da yake kebantuwa daga al'amuran nan na addini da kuma zance a cikin kiyayewar da Allah ya yi wa annabin mu sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata gare su alqadi abul fadl ya faɗa Allah ya gamdatar gare shi kai sani cewa a wuce a wuce na daga caccanjawa da aibobi amsa daidaikun mutane baya wofanta ya zamanto ya auku amsa jikin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ku amsa mazartansa ba tare da nufi ba ba kuma tare da zaɓi ba kamar rashin lafiyoyi da cututtuka ko ku a ya auku bi kasan da nufi da kuma zaɓi to kaga wannan duka amsa haƙiƙa aiki ne sai dai zanen nan na shehunayya gudana da rarrabe irin wannan zuwa nau'i guda uku nau'i na farko shine kulli na zuci na biyu kuma shine fadi da harshe na uku shine aiki da gabobi to kaga gaba ɗayan mutane aibobi suna afka musu da caccanjawa da zaɓi da kuma wani zaɓi a cikin wayannan fuskoki kullaha baki ɗaya shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance koda ya kasance daga mutane abin da yake halatta a sa halittar nan ta dan adam yana halatta akan halatta ta sa to ai dalilai yanke sun tsaya sannan kalmar ijma'i ta haɗu a sa cewa manzon Allah ya saba da sauran mutane kuma Allah ta'ala ya zarfake shi amsa da yawa daga aibobi wannan take aukuwa amsa zabi da kuma wato wani zabi kamar yadda sanin zamu bayanin hakan Allah ta'ala ya so cikin abin da zamu zo da shi daga rarrabe fasalikin da ka rabe mana a cikin hukuncin kullun zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin annabta ta sa kai sani Allah ya mana baiwa da kai mai neman sani ya ba mu tawfiqin sa gaba daga tarnasa cewa abin da ya ratayu da annabi ta hanyar tauhidi da kuma wato sani da Allah da sifofin Allah da imani da Allah da abin da aka yi wahayi zuwa gare shi yana kan gayan nan na sanin Ubangiji da bayyana ilimi da sakankancewa da kuma koruwa game da jahilci da wani abu min zalika da wannananka ko kokonto ko kai kawo fiye a cikinsa sannan Allah ya kiyaye manzon Allah daga dukkan abin da yake kishiyan ta sanin Allah da wannananka da sakankan cewa yace wannan shine abin da ijma'in musulmai ya da kai nasa bada inganta ba da yayin wanda suke mafi bayyana ba zai wato an ya kuna fi qul anbiya iswahu idan mun to kudirin annaba ma kishi wato in ba wannan ba Imam al-Qadi ce to amma da muka ce dukkan annaba ma haka ne to kada mai bijirori ne bijiro mana da fadin annabi Ibrahim lokacin da yake cewa bale walakin la yadma inna qalbi da Allah ya ce su awalam tu'min domin izlam ya shufa Ibrahim annabi Ibrahim bai kokonto ba a cikin ba da labarin da Allah ta'ala ya gare shi da raya matattu sai da shanin da lamarin ya sami ya nufin ya samu nutsuwar zuciya ne da barin jayayya saboda ganin wato wannan rayawa to sai Allah ta'ala wato sai ilimi na farko ya zama ya tabbata gare shi da aukuwa ta sa sai ya nemi ilimi na biyu da ya ake rayawar da kuma yana so ya gani da idansa fuska ta biyu cewa annabi Ibrahim alaihi salamu yayi nufin ikhtibara ya zabe wato ya jarraba darajarsa a gurin Allah da kuma wato sanin wato ya sami amsa kira wato addu'a da Allah da yawo ubangiji da ya roki wannananka daga ubanginsa to sai fa dan Allah ta'ala ya zamanto awalam tu'min din nan ai mana baka gaskata wannan darajar taka minni a waje na ba da baradin tarka da zabin ka da nayi fuska ta uku cewa ya tambayi karin sakankan cewa da karfin nan na nutsuwa ko da yake a na barkon ma babu kokonto domin ilmai na daruri da nazari ana samun fifiko a cikin karfinsu sannan aukuwar kokonto afsa ilimin da ya zamanto daruri na wajibi abu ne wanda ba zai yiwu ba amma idan ilimi ya zamanto nazari ne ana iya samun kokonto a cikinsa to sai nufin wato ya ciro daga ilimi nazari koko da labari da aka bashi zuwa gani na ido ya sau ya samu taraki daga ilimin yaqini zuwa ainihin yaqini kaga labari bai zama to kamar gani da ido ba to dan haka ne Salu dan Abdullahi Tusariyu ya fada ya tambayi a yaye masa murfin nan na gani dan ya zama to ya sami ya kara tamakunan tabbatuwa a cikin halinsa da wannan haske na sakan kancewa fuska ta hudu cewa yayin da Annabi Ibrahim ya kafa hujja kan mushrikai cewa ubangijinsa yana rayawa kuma yana kashewa to sai ya nema haka daga ubangijinsa saboda wannan kafa hujjarsa ya zama to ya inganta iyalan a zahiri fuska ta biyar fadin wasu malaman suka ce ai tambaya Annabi Ibrahim amma ta hanyar ladabi yana so ya ce Allah nuna min ba ni iko ni ma da raya mata ce mana to sai ce kawai a nuna min da gani abinda yake nufi ka bani iko ya ubangiji ni ma da raya mata to fadarsa da ya ce liyadima inna qalbin sa wato liyadima inna qalbi ai ma'ana game da wannan buri fuska ta shira cewa wai ya ga ashakka kwanto min nafsi da kan kansa amma ba ku kwanto yi ba sai dai ya so izaman to an bashi amsa ya tambaya a bashi amsa fai zadu qurba ya kara kusanci ga ubangiji yace kaga fadin annabi musallallahu alaihi wasallama da yace mu muka cancanta da mai kokonto fiye da annabi Ibrahim kaga ai korewa yake yi a ce wai annabi Ibrahim yayi kokonto sannan kuma ni santawa yake yi ga tintintini raunana cewa katta yadda tan wannan da annabi Ibrahim ai ma'ana mu masu yaqini ne da wato albasi aikowa da kuma raya wanda mutaya wanda Allah yake na mazuntu ai da annabi Ibrahim zai kokonto to ai da mu ne mu santanta mai kokonto da gare shi ko dai annabi ya faɗi wannan magana ta hanyar ladabi ne ko ku ayi ran al'umman nan tasa wannan da kokonto yake halatta gare su ko ku a wasa tabarkin nan tawaro na annabi da tausasawa in an dauki kisan nan ta annabi Ibrahim amsa cewa ya jarraba halin sa ne ko ko karin nan ne yakini nasa to idan to yanzu zamu dinga jifa alƙaliyan ta ebo ayoyi eh dan kada mutun ya je ya fada cikin wani tashin hankali yawa za ta ebo ayoyi yana bayar ga fa yadda ya kamata a fassara su kar a je a fassara wannan abin zai taɓa mutuncin wani annabi sannan kuma zamu dawo kan shugaban halitta annabi Muhammadu to yake cewa idan ka ce menene ma'ana fadin Allah ta'ala fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablika ai zuwa ayoyi biyu imam al-qalisi ka kiyaye kanka Allah ya tabbatar da zuciyarka eh kada wani abu ya zama ya tsarsa a cikin zuciyarka na daga irin abin da wasu daga cikin ɗan wato masu tamsiri suka faɗa daga wasu suka ce an rawaito daga Abdullahi bin Abbas ko ko wanansa wai sun wai an tabbatar da hukunto ga annabi a cikin abin da aka yi wahayi zuwa gare shi wai suka ce ai annabi cikin mutane yake fa misaba to to suka ce to haka dan yayi hukunto wai ba wani abu Imam Al-Ghazali yace fa misal hadha la yajuzu alayhi jumlatan irin wannan kwata kwata ba zai halarta ga manzo Allah ba fa fa bari dai Abdullahi bin Abbas ya fada da wani na sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi kokonto ba kuma bai tambaya ba katarin wannan ya zo daga Sa'id dan Jubairin da san al-Basriyu malan katar dan da Ahmad ya kaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada bana yin kokonton kuma ba zan tambaya ba Imam Al-Ghazali ce yawan malaman tafsiri suna kan wannan magana sai suka yi sabani a cikin ma'anar wannan aya aka ce abinda ake nufi fadi ya rasulullahi ka fada ga shi mai gogontan in kunta fi shakkin hai zuwa karshen aya qalu suka ce a cikin ita wannan sura ita kanta akwai abinda ya shirya amsa wannan tawili wanda shine fadin Allah ta'ala قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني ايذوا قرشن آية aka ce abin da ake nufi da wannan magana shine larabawa da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda Allah ta'ala ya fada laina shirakta la yabadanna amaluka ayzuwa karshen aya kaga zancan kamar ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallama amma wanda ake nufi wani manzon Allah ne misalin wannan yazo Allah ya ce fala ta ku fi mai rincin mimma ya budu ha ulai kuma kinin wannan suna nan da yawa qur'ani bakar dan ala'i ya fada ba ka ganin Allah ta'ala ya ce wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llahi ai zuwa karshen aya shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi ake sanifantawa amma an ce kuma wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati llahi bayan ku shine wato ake sanifantawa ti mai duwi ne cikin abin da yake rayuwa gare shi to yaya zai zama to kuma wanda ya sanifantar da shi kaga wannan sai zama to daga khidabatul qur'ani zancen qur'ani shi sa malamai suke cewa ba ka fasara qur'ani sai fa ka je malamai sun ga ya mai da yake bara eh duk sanin larabcin ka da sanin arabic ka sai ka je ka dukusa gaban malamai sun karbo shi ka karbo da gurinsu to haka su ma malaman baya suka ringa yi tun daga zamanin farko haka aka sami mujahid ya zauna gaban Abdullahi bin Abbas ya ringa daukan aya aya gashi ya iya larabci amma bai isa larabcin sa ba sai ce masa Allah Allah ya ce annabi ya ce mana kai ne wato Allahumma faqih fi wa alim ta'wila annabi ya maka addu'a cewa Allah ya sanar da kai tawili ka san fasarar Qur'ani to tunda an ba shaida kai masanin fasarar Qur'ani ne to me Allah yake yi da al-lamim me Allah yake yi zalika kitabul arabi fi hayzu wa karshen Qur'ani haka aka dinga yi sai da shi Qur'ani a gurin sa kaga bai la kai cewa shi ma ya yi larabci ba larabi ne a sai ya karba saboda akwai irin wayannan ayoyi za a ji ga ma'anar su ga abin da ake nufi to kaga wannan dukkanin sa yana shiryawa cewa abin da ake nufi da wannan zancen gairu wani manzon Allah ne misalin ita wannan aya fadin Allah ta'ala ar-rahman fas'al bi khabira a wanda ake umarni hauna a wannan gurin shine wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya tambayi manzon Allah shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai bada labari abin tambaya ba shine mai ba shine wanda ake ba labari ba asail wa shine mai tambaya ba yace wannan kokontan wannan da aka umarta to wani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa ya tambayi wayanda suke karanta littafi a cikin abin da Allah ta'ala ya kisanta shi na daga labaran al'ummai ba wai cikin abin da ya kira zuwa gare shi na tauhidi ba da kuma shari'a kaga misalin wannan shine fadin Allah ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina zuwa karshen aya abin da ake nufi anan wajen mushrikai ne amma zancen ya fuskanci Annabi sallallahu alaihi wasallama malam kutubi ne ya faɗi wannan wasu ko suka ce wato abinda aya take nufi was'al man arsalna dinnan salna tambaye mu amman arsalna min qablika afsa wanda muka aiko min qablika gabaninka sai aka shafi hafidin wato abinda ya janyo ai kisra a gurin shine hafidi sai zance zama ya cika sannan sai Allah ya fara aj'alna min dunir rahmani hai zuwa karshen aya ya bu hausa tabarkin nan inkari ne ai ma'ana ba mu sanya ba malam makiyu ne ya kaito wannan wakila aka ce an umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi annabawa a daren isra'i game da wannan nanka to kaga sai manzo Allah ya zamanto shine fi tsananin yaqini na daga sai ya buƙatu zuwa tambaya an rawaito cewa ya faɗa ba zan yi tambaya ba haƙiƙa na isu ibnu zaidin ne faɗi wannan wakila aka ce ka tausal ka tambayi umma manar sanna al'umman wanda sai muka aiko shin wayanda aka aiko din sun zo musu da wani abu wani tauhidi wanda shine ma na faɗin nan da malam mujahidu da malam suddi da bahaku da katatu dan da amatu abinda ake nufi da wannan da wanda yake gabanin sa shine sanar wannan ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da abinda aka aiko manzannu da shi cewa Allah ta'ala bai izini ga wato bauta wani ga dai ba wannan raddi ne a samu shekan nan na Larabawa da wasu insu a cikin fadin sa suke cewa suna cewa suna bauta gumaka idan su kusantar da su zuwa ga Allah ita Aisha ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to haka nan fadan Allah ta'ala walladheena aatainahumul kitaaba ya'lamuna annahu munzalun min rabbika bil haqqi wa la takunanna minal mumtariin ai mana a cikin sanin su da cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko da wasu yi kirari da haka ba wato ba ana nufin wai kokontan sa ba a cikin abin da ya ambata a cikin farkon aya yakan iya zama har ila yau amsa misalin abin da ya gabata ai mana ka fada ya rasulullahi ga wanda ya kokonto a cikin wannan nanka kakka zamanto daga cikin masu yin kokontan da dalilin fadin sa farkon wannan aya afa ghayrallahi abtaki ya kama har zuwa karshen aya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zantar da wannan sane da wannan nanka wasu malaman suka ce wato wannan tabbatarwa ce game fadin Allah ta'ala أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كاف الله يا سن النبي عيسى بفداك با وكيل أكتي ما أنا تسا أبن نقضى منتو أتكينكو كنتو تو إيه تنبايا ذاك سايق كاف سام نمانينا دكما سام إلمي إزوا إلمنكا دسام زنتي وكا وكيل أكتي idan ka ga zance kana kokonto cikin abin da muka dauka kaka da kuma muka fifita ka da shi to ka tambaye su amsa su bannan taka cikin littattafai da kuma daya tafallan nan taka an kaito daga bi ubaydata shine mamar dan musanna cewa abin da ake nufi idan ga gabanci a cikin kokonto na daga wato waninka a cikin abin da muka saukar da shi idan an ce menene ma na fadin Allah ta'ala hatta idza sayasar rusul wa dhannu annahum qad kuzibu aw sakaratun nan at takhfifi shine kuzibu ba kuzibu ba sai mu ce abinda ake nufi a cikin wannan ranka shine abinda nana Aisha Allah ya kare da gare ta ta fada tace wato muna neman tsaron Allah a ce manzanni su yi zaton haka ga ubangijin su kadai dai ma'anar haka cewa su manzanni yayin da suka ɗebe kewa sai suka yi zaton sun ɗebe haso wato wanda ya musu alƙawari cewa zai taimake su daga cikin mabiyansu sun musu ƙarya wa ala hadha aksamu fasirina a bisa wannan ne yawan malaman tafsiri suke kan wannan magana aka ce haƙiƙa lamiri a cikin zannu ɗin nan mai komawa ne a bisa mabiya ko ku al'ummansu ba wai annabawa da manzanni ba wannan shine faɗin Abdullahi ibn Abbas da Ibrahim an-Nakhai da Sa'id ɗan Jubair da jama'a da yawa daga cikin malamai da wannan ma'anan ne malam Mujahid ya karanta sai sai hatta ya tsaya rasulu wa zannu annahum qarkabu bil fatay Imam Al-Ghazali ya ce karka shagaltar da zuciyarka daga tafsirai wanda suka ratse da wani wannan na daga abin da bai dace da darajar malamai ba ma ballantana annabawa to haka nan abin da ya zo a cikin hadisin nan na sira da magabacin wahayi na daga madan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga nana Khadija yace na yi tsoro akan kaina Imam Al-Ghazali to ba ma'anar sa kokonto bane a cikin abin da Allah ta'ala ya zo masa da shi bayan ganin nan na mala'ika sai da sha'anin da lamarin ta yi cewa shi ya tsoron kada karwansa ya zamanto ya dauki nauyin gogayya da mala'ika yana kama ba zai iya daukar nauyin wahayi ba sai zuciyarsa zamanto ta zobe ko koransa ya zamanto ya fita to wannan abusa abin da ya zo kenan a cikin hadisi ingantacce cewa shi ya faɗe shi bayan ya haɗu da mala'ika ko ko wannan nan ka ya zama tun gabanin haduwar su ne da kuma yadda Allah ta'ala ya sanar da shi cewa shi annabi ne ga farkon abin da ya buzuro gare shi na daga al'ajuba na man mamaki sannan dutse ya zama wato ya yi sallama gare shi bishiya ma ta yi sallama gare shi sannan ya fara ganin mafarke-mafarke da kuma bishara da aka dinga yi masa a cikin mafarki irin yadda aka rawaito a cikin shashin tabarkin wannan hadisi cewa wannananka ya kasance a farko a lokacin a cikin bacci ne sannan sai aka nuna masa a wasake misalin haka saboda ɗebe masa kewa tsira da amincin Allah ya tabbar da gare shi saboda kada amarin ya zo masa musharatan wato ya zo masa din musharatan gani na ido kuma ya gaba masa fai da fai saboda jikin ɗan adam ba zai iya ɗaukan nauyin haka ba a farkon karo ya bu a cikin hadisi sai daga nana insha Allah ya ƙara yadda gare ta tace farkon abin da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi daga wahayi shine mabarki wanda yake na gaskiya ƙara take cewa sannan aka so yadda wato alkhala'u keɓantuwa ga manzon Allah sai zama ina son halwa take cewa har zuwa mala'ika ya zo masa yana cikin kogon hira har zuwa a wato karanta hadisi da tsayinsa an kafo daga Abdullahi ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a Makka shekara 15 yana jin sauti yana ganin haske shekara 7 baya ganin komai shekara 8 kuwa ana yin wayi zuwa gare shi Ibn Ishaq sahibul magazi ya ambata ya rawaito daga shashin malamai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya faɗi makotakarsa da yayi a kogon Hira kala yace sai gashi ya zo mun ina mai rintsawa sai mala'ika ya ce ni ikra'i karatu sai ya ce me zan karanta
sai ya ambaci katar nan hadisin nana insha Allah ya kare ta gare ta a cikin yadda malaikan nan ya rungume annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma karanta wannan tasa gare shi ikra bismi rabbika allazi halaka hay zuwa karshen sura kala yace sai kuma malaikan ya juya gabari na ne kuma sai na farka daga rantsawa ta annama to yarji kalli kai ka ce an suranta wannan a cikin zuciyata annabi yace a wannan lokacin ba abin da nafi irin mawaki ko ko me halanka sannan sai yace kada quraishawa ta zantar wato da haza da wannan abadan har abada annabi yace zan nufi zuwa tsororon dutse eh sannan zan je in sako daga kansa fa bayna ana amil ina tsakanin yin haka sai naji mai kira yana kira na mina sama'i daga sama yana ya rasulullahi hakika kai manzon Allah ne ni kuwa malaika jibril ne manzo Allah ya sai daga kaina sai ga malaika jibril a wasa surar wani mutum ya ambaci hadisin to kaga ya bayyana gare ka a cikin wannan cewa ban san da yayi ga abin da ya fada da nufin nan nasa da abin da ya nufa ya faru ne tun gabanin ya hadda malaika jibril alaihi salamu kuma tun gabanin Allah ta'ala ya sanar da shi cewa shi annabi ne kuma tun gabanin wato ya bayyana zabin nan nasa da yayin da cewa shi manzo ne na'am misalin wannan ya zo shine hadisin nan na Amr dan Shurabila cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga nan Khadija yace ni idan na kadaita ni kadai din nan sai in dinga jin ana kira yace na ji tsoro kada wani abu ya zamanto wannan wani lamari ne ya ba a cikin ruwaya nan ta Hammadu dan Salamata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga nan Khadija yace wallahi ni ina jin sauti kuma ina ganin haske ina ma jin tsoron kai zama akwai halin ka gare ni a bisa wannan ne ake tawili inda ya inganta faɗin nan nasa da ya yi a cikin shashin wanda yake mafi wato wayannan hadisan hakika makusancin wani ta masa sha'irin mai waka ne ko ko a mai halin ka ne ko ko wasu lafuzza wanda ake fahimta daga cikinta ma'anonin nan na kokonto a cikin inganta abin da ya gani sannan cewa shi ya kasance wato gaba ɗaya a cikin farkon lamarinsa da kuma tun gabanin haduwar da mala'ika gare shi da kuma wato sanarwar da Allah ya gare shi cewa shi manzansa ne to ya za a faɗa ka alhalin shashin wa'annan lafuzza ta farkonta ma ba su inganta ba amma bayan sanarwar da Allah ta'ala ya gare shi da haduwar nan da ya yi da mala'ika to kokonto ba zai kai ba zai inganta a cikinsa ba zai inganta kokonto ga annabi ba a cikin abin da aka sanya masa na wahayi ibnu ishaq sahibi al-magazi ya rawaito daga shehunnansa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya ne masa tawaida a makka na daga kambun baka tun gabanin ayi saukar madda wahayi yayin da qur'ani ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai da abin da yake samun sai ya same shi sai na Khadija ta fitar ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na turo maka wanda zai maka tawaida ne sai manzon Allah ya ce amma yanzu ba ni da bukatar wannan to ga hadisin nan na Khadija da kuma wannan jarrabawa wadda ta yi ta jarraba lamarin mala'ika Jibrilu da yanzu ta cire fatala ta ta kar hadisi wato karanta hadisi da tsayinsa kada dai wannan ka a haƙin na Khadija ne dan ta tabbatar da ingancin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wanda yake zakkewa annabi mala'ika ne wato wannan ku kwanto da gushi akan nana Khadija ba wai ta yi haka ne ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama a'a la annaha za mu ga wasu nusa a rubuta li annaha kuskure ne la anna shi ne dai eh ba wai ta yi haka dan manzon Allah bane a ta yi dan kanta ne kuma dan ya jarrabi halin sa ne bi zalika da wannan ka bar dai ya zo a cikin hadisin nan na Abdullahi dan Muhammad dan yaya dan urwata shi kuma daga Ishamu dan Urwata daga babansa Urwata dan Zubairu shi kuma daga nana Aisha cewa Warqatu dan Nawfalin shine ma ya umarci nana Khadija cewa ta jarrabu lamarin da haka domin tana a wannan yanayin wato lokacin da Manzo Sallama ya dawo gida wato tarta il fara'isu Allah ka fara manzala yana rawrawa saboda garin mala'ikan nan sai ka idan kaga wannan ya zo ma ka sanar da ni to ko sai ta ana cikin haka sai ga mala'ikan ya zo sai ta cire fitalarta tana cirewa sai ta ce ka ganin sa sai a bana ganin sa to wannan mala'ika ne domin da ba mala'ika bane ban da shedan ne to zai tsaya to amma tunda an neme shi a rasa to babu shakka mala'ika ne wannan warqatu dan Nawfalin wanda ya fara imani da manzon Allah eh shi warqatu dan Nawfalin wasu malamai sun sa shi ma cikin sahabbai amma ba cikin sahabbai sai dai na cikin mutane wanda Allah ya musu baiwa domin ya zo kafin bayyanar manzon Allah shine wanda wato lokacin da na Khadija irin wannan abin ya faru ta to wurin wajensa sai ga ya musu domin shine a dan uwa ga iyayenta sannan kuma shine ya aurar da na Khadija ga manzon Allah da sauran ƴan uwansa to shi warqatu dan Nawfalin dama ya karanta taura ya karanta Injila saboda Khadija samu labarin annabawa da yadda za a yi to da yaji abin da ya faru da manzon Allah a wannan lokacin sai ce kai ai babu shakka wannan shine annabin karshen zamani sai ki cewa dan a lokacin iya abin da aka saukar manzon Allah ikrari ba saukar da yayin mudda su umfan dirba kafin wannan lokacin warqatu ya rasu eh shi sai ki cewa wato wannan mutumin zai zama yana da nishadi mai girma nana Khadija ci kula da shi sannan ya ce ina ma ina nan ina ma zan yi zamani da kai a lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga cikin garinka sai ta awa mukhrijiyahum yanzu mutanen makka za su fitar da ni daga cikin makka sai ta ai babu wani annabi da zai zo da abin da ka zo da shi ko da abin da za ka zo da shi face an cutar da shi an fitar da shi to kuma abin ya faru shi yasa wasu malaman bisa wannan sai suka sanya cikin shine farkon wanda ya fara imani to a wannan lokacin ai ba aiko manzon Allah ba a wannan lokacin manzo Allah annabi ne kafin annabi sai ya fara zama annabi sannan ya zama rasuli lokacin da aka saka masa ikra to annabi ne amma da aka saka masa da irin su anzir ashira ta karakar bina ya yi wanda sai kunfa anzir to wannan lokacin ya zama annabi ya zama manzo ya sura ka tsakanin wannan fataras shi kuma warqatu yar amin وفي حديث اسماعيل بن ابي حكيم
ان قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اسماعيل بن ابي حكيم شيوا ان خديجه تابا دا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كاي دان امي تو كما كان نما تتي يا كاي دان امينا شن ذاك ايه باني لاباري دا wannan abokin naka mai zuwa gurinka idan ya zo maka sai ce kwarai kuwa yayin da ya zo din yayin da malaika jibrilin ya zo sai ku yi ba ta labari sai take cewa da shi zauna a gefe na sai ya ambaci wannan hadisi har zuwa karshen sa a cikin wannan ruwaya sai take cewa wallahi wannan ba shaidani bane wannan malaika ne ya kai dan amina saboda ka tabbata sannan kuma in ne ma bishara sai ta imani da manzon Allah zaman ce sai farko ta fara imani eh nana Khadija Allah ya kare da gare ta yasa malamai sun yi sabani da yawa a cikin a waye fara musulunta ne shin sayyidina Abubakar ne ko nana Khadija ce ko sayyidina Ali ne ko Bilal ne ko Zaid dan Harisa ne wannan biyar sabani aka yi to shine Imam Suyuti ce to wannan kowanne shi ya fara imani da Allah dukkan su eh kowanne sai a raba sai a ce fir awwal man asana fir rijali siddiquhum wanda fara musulunci a mazaje sayyidina Abubakar wa zaid fil mawali amma a cikin barori kuwa shine zaid dan harisa wa fil nisa khadijatu ana na a cikin mata kuma nana khadija wa fil sigar amma a cikin kanana sayyidina ali sannan kuma a cikin bayi bilal eh shike da arba Allah saka mu tsare amin dan amin dan
wato
god ita talaka ka tabbata kai bishara kuma ta imani to kaga wannan yana shiryawa afsa cewa ita mai tabbatarwa ce da abinda ta aiwatar dan kanta ba dan manzon Allah ba kuma mai bayyana da wato imanin ta ne ba wai dan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan na malam mamaru a cikin yankewar wahayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ransa ya so su sai ce a cikin abin da ya isa mana dan waccan kisa da aka san cewa kada an yi taraddamin shawaiqil jibali to ita ma hadisin abin inganta ba Imam Al-Qali yace saboda aisha ce fi ma balagana cikin abin da ya isa mana wato wai wato ya kusanta ya gangaro daga shawaiqil jibali sai ce la yaqadu fi hadha al-asli ba zai tuka a cikin wannan asali ba saboda shi ma amurin da ya rawaito daga gareshi cewa yace fi ma balagana bai kawo isnadin hadisin ba shi ko al-isnadu min ad-din ولو الاسناد لقال من شاء ما شاء اي شي اسنادي اديني ني ان بار اسنادي با دا wanda yaso sai fada wanda yaso sabon manzon Allah alka wannan cikin sayyid muslim muqaddima abdullahi dan abbas yana cewa mun kasance da idan muka san ya ce qala sallallahu alaihi wasallam sai mun ji ba mu kwashi ilimi mala yace amma da zamani ya kai zamani shi fa shekara fa 68 yaro abdullahi bin abbas 68 ko kuma ga 2040 shi yawan can lokacin yace idan muka tantance yace annabi yace sai mu juyo za mu kwashi ilimi amma da muka ga mutane kowa ya zama malami kowa ya zama malami so da sai mun tuba ma ka ba sai daga wajen wanda muka sani da mun zo an ce annabi yace sai mu ce to sammula na rijalakum ga ya mana mazajen ku tukunna a wajen wa ka samu karatu waye malamin ka aina ka karatu hadda za ka ce annabi yace to wancan zamanin kenan ina kuma ga zamanin mu yanzu wanda yau gashi nan ko ina sai ka tishan mamaki eh ba ma irin tafsirin qur'ani abun mamaki shine shi tafsirin qur'ani a kaida sai ka je ka karanta shi da wajen malamin ba wai sanin larabcin ka zai bayu kai shi ba sai ka je ka karanta shi a gurin malamai sannan ka yi shi to amma zai yi wuya irin yadda ake masallatan nan ko ina a ce ga wani masallaci da ba a tafsiri a cikin sa sai an kakabo in ma an rasa sai an nemo wurin an yi tafsiri a cikin wannan gurin kai ka ce Allah ya wajaba sai an yi tafsiri to hatsarin da al'umma suke shiga shine komai tashin hankali tunda ka zo ka fassara abin da Allah ba haka Allah yake nufi ba ka fara ka ce haka kuma ba tare da sani ba kuma annabi ya faɗa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya fassara qur'ani da ra'ayinsa to ya tanda gurin wuta gurin zama a cikin wuta wannan shi zama mafi hatsari kwarai da gaske ina mara za a yi tikanin qur'ani an san irin wa'annan al'amuran tukunna wanda kan mutum ya zo ya zame shi yana ganin ai ba wani abu bane nasi ya zo ya faɗa nan kuma wato ya riga ya fitama daga abin musunci ba tare da sani Allah ka kiyaye shi so daga wannan shi ne babban tashin hankali kwarai da gaske Allah ka kiyaye bai kawo isnadinsa ba bai ambaci marwaitansa ba bai ambaci wanda ya zantar da shi ba ba kuma cewa ya annabi ne ya faɗi wannan ba Imam Al-Qali ce ba za a iya sanin wannan misalin wannan ba sai daga bangaren annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ana iya ɗaukar fassara cewa a farkon lamari ne irin yadda muka ambata a baya ko ba annabin ya aiwatar da haka ne saboda abin da ya bakanta masa rai na daga sai banta wannan na wanda ya yi samar da aikin irin yadda Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani Allah yake fala allaka bahiyun nafsaka ala asirihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith ya safar abin da yake inganta ma'anar wannan tawili shine wani hadisi wannan da sharifu dan abi na mirin ya rawaito shi daga muhammad dan abdullahi dan akilu shi kuma daga jabir dan abdullahi sahabi dan sahabi cewa mushrikai yayin da suka hadu a darin nadwati dan su yi shawarwari a sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ra'ayinsu ya zamanto ya hadu amsafe su ce wai sai wai mai sirri ne sai wannan ya tsananta ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lulluba a cikin tufafinsa ya lulluba a cikin bargonsa sai mala'ika jibril ya zo masa ya ce ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal mudassir ko ku a ya tsoron cewa wannan yankewar wahayin ga wani lamari ne ko ba wani sababi ne daga annabin sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya tsoran kan wannan abin ya zama to kuba daga ubangijinsa sai ya aiwatar da wannan nanka da kansa babu wani shari'a da ta zo a wannan lokacin da hani game da yin haka ballantana ai bujere ne da shi a tarin wannan ya zo shi ne kauda jikin annabi Yunus haka duk magabata suke gaya mana duk abin da yake makamanta irin wannan idan aka ce annabin Allah ko wani mai girma to sai ka san irin lafazin da zaka faɗa a haƙƙin annabin in ba eh kauda jiki haka suke cewa saboda jin tsoron sare banta wannan na mutanensa lahu gare shi saboda abin da ya musu alƙawari da shi na daga azaba da faɗin Allah ta'ala da ya haƙƙin annabi Yunusa fazanna allan naqdir alayhi ma'ana ta sa yayi da tamba hukunta ta gare shi ba domin akwai kadara ta kuntatawa ko yawwa wa man qadir alayhi rizquhu fal yunfid ma atahu Allah ko to da kaga wannan wajen kuntatawa ake nufi ya fito da ga liman insha Allah ya kadar shi ma kuntatawa ce to maki ya fada wato yayi dan mani a cikin rahama Allah sannan kuma Allah ba zai kuntata masa matafiyarsa ba a cikin fitar da zai yi wakila wasu malaman suka ce ya kyautata zatansa ne bi maulahu da ubangijinsa cewa bai hukunta hukuba a kansa ba wakila aka ce wato muqaddara masa abin da ya same shi ba an karanta nuqaddir alayhi bi tashadda wasu malaman suka ce mu rike shi da nufin wato bi gazabi da fushinsa da tafiyar da ya yi abu zai ya faɗa ya ce ma'ana ta sa yanzu ya yi da can ba mu kunta ta a kansa ba shi ma bisa istifani amma ba zai yi a yi da can annabin Allah a ce ya kasa sanin sifa ɗaya daga sababbin Ubangiji to haka nan waɗannan nasa in zahaba mugadiban zance mafi inganci yana mai fushi ne ga mutanensa saboda kafircin da suke yi wannan shi ne faɗin Abdullahi bin Abbas da Bahaku da wasu wayannan ba wai fushi ga Ubangiji ba zai yi haka ba domin kaga a ce za a yi fushi da Allah to gaba ce ga Allah shi ko gaba ga Allah wannan kafirci ne bai ma dace a jingina wa muminai ba to ya za a jingina wa annabawa aka ce a ma'ana ta sa ina mai jin kunyar mutanensa ta sa alamta shi bil kadhibi sarifa ko ko su yi butanci gare shi irin yadda ya zo a cikin labari wakila aka ce yana mai fushi ne ga shafin wasu sarakuna cikin abin da ya masa umarni da shi na daga cewa ya fuskanta zuwa wani lamari da Allah ta'ala ya umarce shi da shi a bisa harshen wani annabin daban sai annabi Yunus ya yake cewa da shi ai wani na ya fi ƙarfi akan wannan fiye da ni ya yi masa magi akan haka sai ya fita saboda wannan yana mai fushi akan haka hajjiga an rawaito daga Abdullahi ibn Abbas cewa aiko wannan na annabi Yunus da annabta ta sa ai ya kasance ne ma bayan abato wannan kifi ya haɗe shi ya fito da shi har ma ya kafa hujja da wannan aya Allah ta'ala ya faɗa ya ce da faɗan Allah Allah yake fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alayhi shidatan min yaqdin wa arsalnahu ila mi'ati alfin law yazidun kaga ana gaba hujja har ila yau da fadan Allah wala takun ka sahibul huti ya ambatu wannan kissa sannan sai yace fastabihu rabbuhu faj'alahu min as-salihin to sai wannan kissa ta zamanto yayin nan dan gabanin annabta annabi Yunus ne to idan an ce menene ma'anar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hakika ana yimki a sa zuciyata sai in nemi gafara Allah a kowace rana sau 100 ya zo a wani tafarki a rana ma fiye da sau 70 to ka kiyaye kanka kada wani abu ya dasa zuciyarka a ce wannan gaira din wani wasuwasi ne ko ko kai kawo ne wanda ya auku a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bari dai asalin algaimi a cikin wannan shine abin da yake lullube zuciya yake lullube ta Abu Ubaida ne wadu wannan asalin sa daga cikin gainu sama'i wa girgizan nan na sama shine wato lullube wa girgije alaiha kan sama wannan sa ko yace abin da yake nufi da gainu wani abu ne wanda yake lullube zuciya amma baya kul baya lullube ta gaba ɗayan lullubewa kamar gajimare wanda yake siriri wannan da yake bujirowa a cikin sararin sama wanda baya hana wato hasken nan na rana haka nan ba za a fahimta daga wannan hadisi cewa ana yin kiyawa zuciyar manzon Allah sau 100 ba ko ko fiye da sau 70 a cikin rana domin lafazin bai hukunta haka ba wannan da muka ambace shi wanda shi ne mafi yawan ruwayoyi kadai dai shi wannan adadi ne na istighfari ba na shi wannan yimkin ba to sai wato abin da ake yi da wannan gaimi sai ya zama nuni ne ya zo a rafkar zuci da kuma fataran nan tarayi da rafkar wata ta hausa da woman ambaton Allah daga nan haƙiwa wato ganin Ubangiji da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka miko zuwa gare shi na gogayyar mutane da gyaran lamarin al'umma da kuma gogayya ga ahli da kuma muqawama na wato alwali masoyi annabi yana tsayawa da masoyi da kuma abokin gaba da maslahan nan tarayi da kuma irin abin da aka kallama masa daga nauyin ba da manzanci da daukar nan na amana amma annabi a cikin dukkan wannan yana cikin biyayya ubangijinsa da ibadar mahaliccinsa sai dai sha'anin da lamarin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto shi ne fi ɗaukar halitta wato daraja a wajen Allah shi ne fi ɗaukar su daraja shi ne fi cika su sanin ubangiji halinsa ya zamanto yayin wato tsantsanta zuciya ta sa da kuma wofanta nan na himma ta sa da karaituwa ta sabi rabbi ga ubangijinsa da kuma fuskantowa ta sa da kulliyar nan ta sa alayhi gare shi to mukamin sa hu nalika wantananka shine bi da kuka halayensa to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga halin fatar nan ta sa an ha gare ta da shagaltar nan ta sa bi suwa da wannan ta wannan rintsewa ne daga madaukakin halin sa kuma wato kaskantowa ne daga mafi da wakar makamin nan nasa to sai ya nemi gafara Allah min zalika daga haka wannan shi ya fi cancanta da fuskokin wannan hadisi shi ne nufin shahara ta ta zuwa ma'ana abin da muka yi nuni zuwa gare shi da yawa daga cikin malamai suka tafi ya yi kewayo a daura da shi ya kusanta amma bai tisge ba irin yadda muka tisge ya mamali kali ya ce mun kusanto da ma'anar sa wata kirin tsatsiya sannan mun yaye fuska ta saka wanda ke neman fa'ida wannan jawabi abin gini ne amsa halaccin fatara da kuma rafkana da rafkanuwa a cikin wani kisar da ta farkin aike ga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sannu da zo nan gaba amma wasu jama'u daga cikin ma'abota zukata sufa yake nan su ne wanda su dama ba zancen a ce annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ya same shi na gafala ko na fatara da shi wannan nan na sufaye masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tsarka ne a bisa wannan duka baki daya sannan suka wato wa ajallahu suka girmama annabi a ce wani abu ya faru gare shi a halin rafanuwa ko ko a ce wata fatara zuwa ma'anar wannan hadisi na yau zan alaka bidin nan shine abin da yake mantan nan na wato hadarin sa abin da yake lullube tunanin sa na daga lamarin al'umma sallallahu alaihi wasallama saboda yadda yake himmantuwa da al'umma da yawan tausayin sa gare su sai nemi gafara dan al'umma ba wai akan kansa ba kalu suka ce
to
kaga algaini zina zaman cewa huna anan amsa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a cikin sa nutsuwa wannan da take lullube shi saboda Allah ta'ala ya faɗa a haƙin manzon Allah فأنزل الله سكينته عليه
saboda
haka istighfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama a wannan lokacin wato bayyanawa ce ga wato nuna ubudiyya ga ubangiji da kuma bukatuwa zuwa ga Allah ibn ata'in ya fada kaga neman gafara Allah da wannan aikin nasa sanarwa ne ga al'umma wanda zai dauke su kuma su dinga yawan istighfari wannan sako ya fada yace su dinga jin wato alhazar sautuwa kada al'umma su dinga wato jingina zuwa ga aminci sai ai mutun da Annabi yace duk wanda ya karba dan aljanna ne to to ba wata magana kawai saboda su riga sun aminta to ga shugaban halitta da kansa kullu istighfari yake sallallahu alaihi wasallam to kaga wato wato yana kan yiwa a wannan gainu da ake magana ya zamanto hali ne na jin tsoron Allah da girmama Ubangiji wanda yake lullube zuciyar Annabi saboda haka sai manzon Allah ya tayi istighfari a wannan lokacin dan godiya ga Allah da kuma lazumta ne cewa shi abdu ne irin yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin lazumta ibada yace afala akuna abdan shakura yace ba zan bawa mai godiya ba to a bisa wannan fuskoki na ƙarshe sai a dauki abin da aka rawaito a shashin tabarkan wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace hakika ana yin kiyasa zuciyata a rana fiyar sau 70 sai nemi gafara Allah to idan ka ce an ce manzo sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin malamai su fa sun ce ma'ana shi wannan istighfari da Annabi yake yi da wannan gani da aka faɗa cewa shi manzo Allah kullun yana cikin ina jin taraki ne a cikin halar Allah kullun yana yin taraki to shi ko duk mai yin taraki abin da ya samu yau ya fi na jiya to saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi wannan tarakin to sai ya ga jiya ya bar wata gaba to bari ya istighfari ya cike wannan gaba da ita to shine abin da manzo Allah yake yi sai nemi gafarar Allah to idan ka ce menene ma'anar fadan Allah ta'ala ga Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka ce walau sha Allah Allah ya ce walau sha Allah la jama'ahum ala hudi fala takuna min al-jahilin da fadan Allah madaukakin sarki ga Annabi Nuhu alaihi salamu
la tas'alanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin
da fadan Allah ga Annabi Nuhu yace fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin kai sani cewa sha'an da lamarin ba a yin waiwaye a cikin wannan zuwa fadan wanda ya fada a ayar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai kaka zama to daga cikin wanda bai san annan Allah cewa Allah da ya so sai tara a cikin shirya ba a cikin aya Annabi Nuhu kaka zama to wanda bai san cewa wa alƙawarin Allah gaskiya bane ba saboda Allah ta'ala ya ce wa inna wa'adaka al-haq Annabi Nuhu ya faɗa wa inna wa'adaka al-haq domin dai idan aka faɗi wannan magana kaga an tabbatar da rashin sani da wani sifa daga sifofin nan na Allah wannan nan ga kuma abin da zai halatta ga annabawan Allah ba abin da ake nufi a nan shine yi musu wa'azi cewa kasi kamancece ne a cikin al'amuransu da alamun nan na jahilai irin yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce inni a'idhuka a cikin wayannan ayoyi guda biyu babu dalili a sakamancewarsu abu sakamancewar a cikin wannan sifa wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya hane su abu sakamancewa akan ta to yaya ma za a faɗa ka alhalin ayan nan ta Annabi Nuhu gabanin ta sai da Allah ya ce fala tas'alanni ma laysa laka bihi ilmun to kaga daukan abin da yake bayan ta a daura shi akan abin da yake gabanin ta shi ya fi cancanta don misalin wannan yana buƙatuwa zuwa izini to kaga halaccin tambaya a cikin sa ya halatta ka kare sai Allah ta'ala ya hane shi cewa kare tambaye shi abin da ya nade masa sanin sa ya kuma boye shi na daga gaibi na sa na daga sababi da ya wajabta harakan nan na dan sa sannan Allah ta'ala ya cika ni'imar nan ta sa akan sa da sanar da shi zalika wannananka da barin sa da ya ce innahu laysa min alika innahu amalun ghayru salih malam makiri ya kai to ma'ana ta sa
zalika umira
haka na ka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin daya ayar cewa ya lazumci hakuri a safi dare wannan na mutanen sa kada wannan wato ya kuntatawa zuciya ta sa sai ya kusanci halin nan wato na marar sani da tsananin takaici ibn furakin ne ya kaito wannan wasu malamai sun ce ma'anar zancen al'ummar manzon Allah ake nufi ma'ana ga ko zaman to daga cikin jahilai Abu Muhammad Makki ne ya kaito wannan yace misalin wannan Qur'ani yana da yawa to kaga da wannan fasali ne zance ya zama wajibi cewa annabawa a sani masumai ne bayan annabta da dan yanke to idan ka ce Allah saka alƙaliyar da amin don badan ya kawo wannan masail din ba da ajriba ba to sai ga a rasa ya ta ina za a bullo lamarin domin zamu ga karshen ta yana fada shi ya fara bude wannan fanni dan ya ce wadittu lawajattu man basada qabil kalam fihi da aka tafi minhu bima arwihi amma urawihi ce ina ma na samu wanda ya fara irin wannan magana ta wannan ilmi hakkin manzon Allah da sai na isu da abin da nake rubuta kawai sai rawato da gurin sa to kaga irin wannan sai aka bayan an fito da shakhsiya da zatin manzon Allah to sai ka dinga bin duk wani nassoshi da mutum zai fake da su ita mutuncin manzon Allah ko wani abu makamancin haka to sai a fito a ce ga ma'anarsu kar ka je ka fada wani abun da zaka je ka shiga cikin wani abun da ba Allah ka kiyaye
min hada
min hada daga wannan sannan kuma babu wani abu da zai zama to ya halatta gare su daga min zalika daga wannan ka to menene ma'anar izan yayin nan wannan narko na ubangiji ma ubangin sarki ga annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa wannan wato narko ko kuma ka ce rararka in fa alahu in ya aikata da shi da kuma tsautar da shi min da yayi gare shi kamar fadin Allah ta'ala da yace la inna sharakta la yahbatanna amaluka hai zuwa karshen aya da fadin Allah ta'ala
wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'u
ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك
وقوله
لبدا الله تعالى
اذا لعذقناك ضيف الحياه
اذا لعذقناك ضيف الحياه هاي ذو اخرشن ايه
وقوله
لبدا الله تعالى
لاخذنا
منه باليمين لبدا الله تعالى حق النبي وإن تدي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله دفن الله تعالى
فإن
يشاء الله يختم على قلبك دفن الله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي دفن الله تعالى
يا أيها النبي اتق الله
يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين to alƙali wannan ya tattaro ayoyi wanda duka za a gansu wato suna da tsauri wajen fassara su saboda abin ya fuskanci jawabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ka'ida in za ka yi magana ga manzon Allah sai ka yi ladabi to ya za a yi da wannan ayoyin to shi ne alƙali zai fara in ya fara fassara mana sauran waƙi sai Allah ya kai mu washegari ko ma sati kuma wani karatun na gaba bayan na washegari ita fa alam kai sani wa faqana Allah wa iyyaka Allah ya mana ga mun dakatar da kai mai neman sani
annahu sallallahu alaihi
cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai inganta gare shi ba zai halatta gare shi ba a ce ba zai isar da aikin Allah ba
la yukari fa amra rabbi
yace ba zai saba umarnin ubangijinsa ba
wala an yi shirka
ba zai yi shirka da Allah ba
wala ya taqwa
ba zai yi kire ga Allah abinda Allah bai so a fada ba ba zai yi kire gare shi ba ba zai yi wato ba za a samu dalali tare da shi ba ba za a yi miya sa zuciya da sa ba ba zai bi kafirai ba sai da shi wato nan fadiya ba da amsa ayoyi lakin sai dai Allah ta'ala Allah ya yassare lamarin sa da mukashafa da yin bayani a cikin isar da aike ga wanda suke masu sabawa kuma wato isar wannan tasa idan dai bai zamanto irin wannan tabarki ba to kai ka ce annabi bai isar ba sai Allah ya tsarkake zuciyar manzon Allah ya karɓi zuciya ta sa da madansa dai ya ce wallahu ya'simuka minan nas irin yadda Allah ta'ala ya faɗa ga annabi Musa da annabi Haruna لا تخافا إنني معكما يا ملاك لي لتشدد سبودا مغزوط يستظم تحصام قربي أتحيي سد عيك لكما بيّن دا الدين الله طوران أبو شنك أبا فرعون يتفق ريسو ونك ميرون أنا واقع ري أما تغبنا الله تعالى
ولو تقول علينا بعد لقاوين
ولو تقول علينا بعد لقاوين لا يدوى قرشان آية
وقوله
dabaran Allah ta'ala da yake
idza
la zaqna ka bi bal hayati to ma'ana ta sa
za jazaa'u man fa'ala hada
cewa wannan shine sakamakon wanda yayi haka kuma sakamakon ka law kunta mimman yaf'aluhu inda ka kasance wanda zaka yi wa la yaf'aluhu annahu ba zai bakwa
wa kadhalika qawluhu
to haka nan fadin Allah ta'ala
ya
aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah abinda ake nufi anan wani manzon Allah ne
kama kala
irin yadda Allah ta'ala yake
intudi
wal ladina kafaru al ayata intudi wal ladina kafaru
idu
aya kama dan Allah ta'ala
in yasha
illahu yaqtimu ala qalbika
wala in ashrakta
kama dan Allah la ila ashrakta la ya wadanna amaluka
wama ashba
da abinda yake kama da wannan abinda yake nufi wani manzon Allah ne wannan shine halin wanda ya shirka shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama wannan nan ka ba zai halatta gare shi ba da fadin Allah ta'ala
ittaqillaha wa la tudil kafirin
ittaqillaha wa la tudil kafirin
laysa bi annahu ata'ahu
baba cikin wannan cewa ya bi su
wallahu yanha
kuma Allah yana da iko ya hani manzon Allah kan abin da yaso
yana
da iko da zai umarci manzon Allah kan abin da yaso irin yadda Allah ta'ala ya ce
ولا تذل
الذين يدعون ربهم
آية
أيها قرشان آية
وما كان تردهم
النبي صلى الله عليه وسلم في قريش
ولا كان من
الظالمين وما كان من الظالمين الحمد لله